الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام ورحمة الله
يوم جمعة شهر بقيد رمضان hijira ta 447 ya dace da 6 ga watan 3 shekara ta 2026 a yau zamu karasa tafsirin suratu Muhammad sallallahu alaihi wasallam insha Allah daga aya ta 29 karshen wannan sura karshen suratu Muhammad ya zo da bayanin alamar gane munafiki Allah ya kare mu
amin
wannan sura ta Muhammad bayananta da yazo a ƙarshe shine magana game da alamar gane munafiki Allah madaukaki yayi tambaya
am hasaba alladhina fi qulubihim maradun lan yukhrija Allahu adghanahum
am hasaba alladhina fi qulubihim maradun wadanda cikin zukatansu akwai ciwo to kaga nan ana magana ne akan musulmai ba kafirai ba kaga ana magana don maganar ta shafi musulmai ne wadanda ya zama a cikin zukatansu akwai ciwo na shakka kenan suna tsammani Allah yukhrija Allahu abghanahum Allah ba zai taba bayyana kiyayyar zukatansu ba domin abghanahum ma'ananta ahqadahum alhiqdu albiginu hiqdu shine kiyayyar zuciya dan akwai wannan sharri mutum zai rika ji a zuciyarsa bai son wani amma ba zai faɗa ba wanda shine musabbabin hasada Allah ka tsare mu wadannan cututtukan zuciya dan haka yasa Allah ya kawo su da jam'u abghanahum kullakullan rayukansu dan cutar zuciya ba ɗaya ba ce zaka ga mutum yana jin haushin wani yana hasadarsa kullat mugunta a kai shi wannan shi ake nufi da al-adghan to shine sai Allah yake tambaya mutanen da zama a cikin zukatansu akwai kiyayya akwai mugun nufi suna tsammanin Allah ba zai fitar da wannan mugun nufin ba wato zaka iya koya mugunta a ranka babu wanda ya sani har abada don haka sai aka kawo kalmar lan har abada babu wanda zai iya gane kiyayyar da take ranka mai Allah ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam
walau la sha'a la araynaka fala araftahum bisimahum wala ta'rifannahum fi lahnil qawl wallahu ya'lamu a'malakum.
Sai Allah ya ce ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walau la sha'u da muna so la'araina kahum da mun nuna maka waɗanda suke da mugun tunani a zukatansu, musulman da ba su da tunanin alkhairi a zukatansu, saboda duk wanda ya zo gaban manzon Allah Annabi ya gane mutumin kwadai ne, ba za ka iya sanin akwai mugu ba. Idan jama'a kana mu'amala da su ba yadda za a yi ka gane akwai mugunta sai Allah ya sanar da kai. To Allah ya ce ma Annabi da muna so da mun nuna maka waɗannan mutanen fala araftahum, kuma da ka gane su, da mutum ya zo ko ya yi kalmar shahada ka gane wannan ba gaskiya ba ne, munafiki ne. Fala araftahum, da za ka gane su ta yaya? Bisimahum, ta alamominsu. Asima shi ne al'alama. To amma duk da haka wala ta'rifannahum, za ka iya gane su ce lahanin ƙauli ta lahanin ƙauli. Wallahu ya'lamu a'malakum, Allah yana sanin ayyukanku. Waɗannan maganganun duka Allah yana magana ne akan munafikai, amma ka ga bai kira sunansu ba anan bai kira sunansu ba, ana magana ne akan munafikai. Don munafiki shi ne wanda a cikin zuciyarsa akwai shakka, akwai ciwo, fi qulubihim maradun. In ka dubi alqur'ani, suwaye Allah yake magana akan zukatansu akwai ciwo? Munafikai ne. Fazadahumullahu marada. Amma karara a suratu Tauba aya ta 64, Allah madaukaki ya tabbatar magana ne na yinta ne akan munafikai. Domin a suratu Tauba abinda Allah ya ce, yahdharu munafiquna an tunazzala alaihim sura. Munafikai suna hattara, suna tsoro, suna zaman ɗarɗar, suna fargaban Allah zai suka da wata sura. To nabbi'uhum bima fi qulubihim, wanda sura za ta fallashi miyagun tunanin da ke zukatansu. Wato a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam munafikai suna tsoro, saboda idan aka ce mutum munafiki ka ga kenan ya ɗan yarda ko bai yarda ba. Ya ɗan yarda, yana ganin to Annabi Muhammad gaskiya ne, amma kuma akwai shakka. Ke sa aka ce cikin zuciyar akwai ciwo? Ai, ba matacciya ba ce gaba ɗaya, ba matacciyar zuciya ba ne. Za ka ga mutum musulmi ne, amma dai a zuciyarsa akwai shakka. Wanda yake da shakka kuwa, wannan ai ba a ce masa musulman ƙwarai. To duk inda Allah yake magana a kan munafikai, za ka ga irin wannan bayani yake gabatarwa. To a suratu Tauba Allah ya ce, yahdharul munafiquna an tunzala alaihim sura. Kaga nan ya bayyana suwaye suke tsoron Allah zai saukar da wata sura. To nabi'uhum bima fi qulubihim, wanda zai fallashi abin da ke zukatansu. Sai Allah ya ce, qul istahzi'u, ku ci gaba da izgilanci. Inna Allaha mukhrijun ma tahzaruna, Allah mai fitar da abin da kuke boyewa ne, abin da kuke tsoron nan. Da Allah ya ce yahzarul munafiquna, to Allah sai ya fito da ma tahzaruna, wannan abun da kuke tsoron kar ya faru, to sai ya faru. Ana nan sai gashi Allah ya saukar da suratu Muhammad. Ayan kalbara wancan ayan alkawari Allah ya yi alkawari, yake cewa qul istahzi'u inna Allaha mukhrijun, Allah mai fitarwa ne, ma ta hazaru na abinda kuke hattara, abinda kuke tsoron aukuwarsa. Suna tsoro tunda sun yarda Annabi Muhammad daga Allah ne, sun yarda Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah, saboda haka suna jin in dai Annabi gaskiya ne, to mu kuwa da muke da mummunan tunani game da shi, Allah zai saukar da sura ya fallashe mu. To shine Al-Imam Qatada wani tabi'i yace shi yayi zama da sahabbai, kanat tusamma hadhihi sura, sahabbai suna kiran suratu Muhammad al-Fatiha, sura mai fallasa. Wannan sura sahabbai suna kiranta sura mai fallasa. Me yasa? Fatihatul munafiqina, dan wannan sura ita ce ta fallashi munafikai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka dubi majmu'u fatawa na ibnu tamiya mujallal na 7 shafi na 620 ya kawo bayanin sayyidina usman Allah ya kara masa yarda sayyidina usman ibn affan sayyidina usman ibn affan daya daga cikin khulafa'ur rashiduna karkashin wannan ayar yake cewa ma asarra ahadun sarira babu dan adam da zai boye wani abu a ransa illa azharaha Allah face Allah ya bayyana face Allah ya bayyana ala safahati wajhihi sai Allah ya bayyana wannan abin da ka boye a zuciyarka zai bayyana a fatar fuskarka dan haka akwai mutanen da sun kalle ka sun san me yake tare da kai akwai mutumin da ya ga mugu ya san mugu da ya gani zai gane sannan Usman ya ce wa falata lisani sannan kuma mutane za su gane muguntanka ta harshenka da kayi magana za a gani wato za a iya ganewa ta alama za a iya ganewa ta magana to wannan ma yana al'ada bu shar'iyya na ibnu muslih a mujallal na farko shafin 136 hakanan a littafin majmu'u fatawa wannan kuma mujallal na 16 shafin 67 ibnu tamiya yace Allah bai yarda ya bar mutane haka ba musulmai suna da alama inna Allah ja'ala lis salihin nasima mutanen kwarai suna da alama ganewa wa ja'ala lil fajiri nasima mutanen banza ma suna da alamar da take sa a gane su sai ya bada ayoyi guda biyu yace qur'ani ya gaya mana mutumin kirki akwai hanyar gane shi mutumin banza ma akwai hanyar gane shi mutumin kirki ta inda Allah ya nuna cewa ana iya gane shi a suratul fathi aya 26 tara simahum fi wujuhihim kaga Allah ya ce alamar mutanen kwarai tana nan a fuskarsu in ka kawo min asar sujud wannan alama ɗaya ne ba ita kaɗai ba ne simahum fi wujuhihim alamar mutanen kwarai tana fuskarsu kaga nan Allah ya nuna ana iya gane mutumin kwarai kenan don haka idan kana wani abu mara kyau karka yi tsammanin ka iya koye shi kowa ba zai gane ba wallahi wani ya sani sai dai ya maka shiru kawai amma an sani to abinda za ka ɓuya ka ce za ka yi ai kamar yadda Allah yake cewa Allah ya kurija Allahu aghbanahum sai mutum ya ringa tsammanin Allah zai fitar da mummunan tunaninsa ba wannan ba haka ba ne sai ya ce to haka nan mutanen banza su ma Allah ya tabbatar za a iya gane su ta ina sai ya ce a suratu Muhammad aya ta 30 Allah ya ce wa launa sha'u la araina kahu da dai muna so da mun nuna maka su fara araftahum bi simahum da kuwa ka gane su ta alamomi sai Allah ya ce wala ta'rifannahum fi lahanil qawli fa mashi ibn tayyiba sai ya ce kaga wannan lamun din rantsuwa ne wato idan zaka fassara haka ce wallahi zaka gane su ta yaya zaka gane mutanen banza fi lahanil qawli sai Allah ya ce wallahu ya'lamu a'malakum Allah yana sanin ayyukanku fa ja'ala al-iradata wa at-ta'rifa bi sima ta alama ana iya gane wato nufin mutum ta alama za a iya gane wa sima alladhi yudraku bil basari amma alamomi guda biyu din nan Allah bai bada ikon su gaba ɗaya ba misali kaga ya nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam da mun so da mun nuna maka alamar ido shi yasa yace fala arabtahum bi simahum da ka gan su zaka gane kaga alama ta ɗaya kenan alamar ido alama ta biyu fa alamar ji alamar magana wannan alama sai Allah ya rantsuwa a kanta wala ta'rifannahum fi lahanil qawli wallahi zaka gane su ta lahanil qawli don haka sai ce faja'ala al-iradatu wal mashi'a bi sima alladhi yudraku bil basari mu'allaqan ala al-mashi'a in dai alamar mutumin banza ne a gane ta sura wannan kuma ya ta'allaka da ikon Allah akwai uduran Allah akai saboda haka bayan da za a yi ka gane mutumin kirki ta alama sai idan Allah ya yi nufin zaka iya ganewa amma wannan bai sa shi ka'ida ba in ka lura walau na sha da muna so la araina ka hun da mun nuna maka ashe gane mutumin banza ta ido ya ta'allaka da me almashi'a ya ta'allaka da kuduran Allah don haka ba kowa yake iya gane mutumin banza ta ido ba sai ya ce wa aqsama amma kafin yayi bayanin alama ta biyu sai da Allah ya rantsi ya ce wa la ta'rifannahum fi lahnil qawli amma ta magana zaka gane mutanen banza ta lahnil qawli sai ya ce wa huwa sautu alladhi yutraku bis-sam'i la ta'rifannahum fi lahnil qawli ta hanyar magana zaka iya gane su in an ce ta hanyar magana ka ga kunne kenan zai ki idan har zaka kasa kunne ka ji maganar mutum zaka gane mutumin kware ko na banza fadalla ala annal munafiqina saboda ka wannan aya wannan duk bayanin ibn taymiyyah yace ta nuna cewa munafikai la budda an yu'raf dole sai an gane su in dai mutum munafiki ne dole ne sai an gane saboda sai da Allah ya rantsa wala ta'rifannahum Allah ya ce wallahi zaka gane su ta maganar su kaga munafiki kenan babu makawa ta maganar sa za a gane wa kalamihi sautin shi maganar sa alladhi yadhharu me yasa ta yaya za a gane ta maganar munafiki sai Allah ya ce lahanu qawlihim lahanul qawli fa zahirun bayyinu liman ta'amalahu fil nas ibn taymiyyah ya ce kaga abubuwa guda biyu dinnan a bayyana suke duk wanda yake mu'amala da mutane ya san haka ne saboda haka ana gane mutumin banza ta maganar sa amma ba ka gane mutumin banza ta kamannin sa shi yasa ake samun cin amana ne saboda kai a ganin ka ai ba mutum kamar wani ka yarda da shi iya yarda ka dauki amana ka bashi me yasa saboda ta alaman jiki ba za ka gane ba ana nan sai ya ci amanar ka shi yasa ka gane cewa cin amana saboda ta'ala ta zahiri ba za ta gane mutumin kware ba sai dai kariyar Allah Allah ka gyara halayen wa dalla ala yace wa amma zuhuru ma fi qulubihim ala wujuhihim cewa mummunan nufi na zuciya alamar ta zaka fito a fuska fa kad yakunu wa kan la yakun ana iya gani ba za a iya gani ba shi yasa Allah ya rataya shi da almashi'a walau nasha'u da mun so kaga ya gwada cewa ba lallai bane ka iya gane mutumin banza ta fuska ba zai taba yiwa ba wani lokaci ma sai kai tsammanin mutumin kirki ne dan duk inda kaga mutum da rawani zaka ci da kwarai ne to shin ba ma guje baya nadi ba ma guje baya rawani saboda ka ba wata siffa da zaka dauke ta ka ce wannan siffan ta mutanen kwarai ne da kai haka kai fuskuri Allah ya tabbatar ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba zai sani ba in dai ta siffa ne ibn taymiyyah ce kad yakunu na'am tana iya gane mutumin kwarai ta alama wa kad la yakunu ko ba zai iya yi ba saboda me ta alamar ta zahiri ake cin amana duk wanda zai maka zai damfare ka to sai ya nuna maka shi na kwarai ne ai kaga kenan in ka dogara da cewar abinda idan ka ya nuna maka wannan na kwarai ne ka yarda to ba shakka ka halaka domin Allah ya gaya annabi shi kansa ba zai iya ba amma idan ta magana ne fa sai sai ana ganewa dalla ala adda zuhura ma fi batin al-insan dan da ya zo ta bayanin sayyidina Usman kenan sayyidina Usman yake cewa za a iya ganewa amma ba kowa bane shi yasa Allah ya rataya da al-mashi'a idan aka ce mutum zai iya gane mutanen kware ta alama wannan kyauta ce baiwa ce yana zama karama wannan ya zo ta bayani ibn qayyim jawziya a littafin madarijus salikin akwai malaman da sun ganka sun san wato halinka wannan kyautar Allah ne da sun ganka sun san don haka yasa sayyidina Usman yake cewa idan mutum yana da mugun hali ta fuskarsa Allah yana bayyana alamar sannan ta maganarsa ma haka amma ta fuska ba kowa zai gane ba kuma kowa din ma ba lallai a kowane lokaci ba amma ta magana fa a wannan ka'idar sai da Allah ya rantse sai aka ce li annal lisana turjumanil qalbi saboda harshe shi yake fassara zuciya fa izharuhu lima akannahu aw kadu harshe ya fi bayyana abinda zuciya ta boye duk jikinka babu inda zai nuna abinda ke zuciyarka nan da nan kamar harshenka don haka yasa in mutum ransa ya baci zaka ji yana bambame yana ihu yana surutu to wannan kaga me yana gwada zuciyarsa ta baci ta hanyar maganar mutum ana gane bacin ransa ta hanyar maganar mutum ana gane kwanciyar hankalinsa babu wata gaba a jikin dan adam da take nuna lafiyar zuciya kamar harshe to ibnu kam jawziya a littafin madarij salikin wato juz'i na 283 yace anan qala Allah fi haqqil munafiqin Allah yana magana ne akan munafikai da yace walau nasha'u la arainakum da muna so da mun nuna maka su fara arasahum bi simahum da ka iya gane su ta alamomin su kaga Allah yace da muna so kaga bai hakan ba sai yace wala ta'rifannahum fi lahanil qawli to sai ibn kam juza yace fal awwal na farko da aka ce za ka iya gane mutumin banza ta fuskarsa sai ce wannan firasa kenan firasa an-nazari wal-aini ana kiransa firasatun nazari baiwa ce da Allah kamma wasu mutane da sun ga fuskar mutum sun gane zuciyarsa baiwa ce wannan shi ake kira al-firasa amma kaga ba kowa zai samu ba don haka yasa Allah ya ce walau na sha'u la'arainakahum lau na sha'u kaga akwai sharadi da mun so wanda ya nuna Allah bai so hakan ba sai ce wasani amma abu na biyu fa firasatul uzuni shine harsashe ta kunne harsashe ta abin da ka ji wasam'i za ka iya harsashe wannan mutumin ba mutumin kwarai ba ne ta irin maganarsa za ka iya ganewa kuma za ka iya harsashe wannan mutumin kwarai ne ta maganarsa abubuwa guda biyu Allah ya faɗa kenan sai ce to a nan akwai bayanin da ibn taymiya ya daɗe yana yi domin almajirin sa ne ya ce allaka ma'rifatahu iyyahum bin nazari ala al-mashi'a Allah ya rataya sharadin ka iya gane mutumin banza ta idonka Allah sai ya ce in ya so kaga kenan Allah ya kaddara shi da al-mashi'a dan haka ba kowa ke yi ba sai wanda Allah ya bashi dama sai Allah ya masa kyauta ko dai annabi ne ko kuma wani waliyin Allah a matsayin karama walam yu'alliq ta'rifahum bi lahni khitabihim ala shartin ibn al-qayyim yace to amma in ka dubi bayanin Allah na biyu fa wala ta'rifannahum fi lahni al-qawli zaka gane su ta maganan harshe kaga anan Allah bai sa mai sharadi ba zaka gane saboda kai sai aka ce ashe kenan za a gane munafiki ba ta alaman zahiri ba ta alaman zahiri ya ta'allaka da mashi'atullah sai dai idan ya aikata wani abu wanda zahiri shari'a ta bayyana hukuncin sa amma ta inda ake gane munafiki ta magana ta yaya ake gane munafiki ta magana saboda kai samu tsara harsunan Allah ka samu iya yace bal akhbara bihi khabaran mu'akkadan bil qasami sai da Allah ya rantse kafin ya faɗi wannan wala ta'rifannahum rantsuwa ne wallahi za ka gane mutanen banza fi lahanin qawli ta tuntuɓin harshe wato ta maganar mutane za ka gane wannan mutumin banza ne ko mutumin kwarai ne sai da Allah ya rantse fa qala wala ta'rifannahu fi lahanin qawli wa huwa ta'ribul khitab wa fahwa al-kalami wa maghzahu ta yaya za a gane ce ta abinda maganar munafiki ta kumsa ta yanayin sautinsa duk waɗannan suke ba da ishara ta hanyar da mutum yake gane manufar mutum don haka ana iya gane munafiki ba shakka ibn qayyim jawziya ya ce ta ina ta'ribul khitab ta inda ya gabatar da magana ta inda munafiki ya gabatar da magana za a gane shi sannan kuma fahawal kalami irin kalmomin da yake faɗa a cikin magana za a gane wani munafiki ne wa magzahu sannan kuma da manufarsa domin idan mutum yana da yana magana akwai manufa akwai abin da ya dosa to zaka ga manufar maganar sa ba ta da kyau kalmomin da yake amfani da su ba su da kyau to sannan kuma ta irin yadda yake gabatar da bayanin nashin ma wanda yana nuna mutumin banza Allah ya kare wal maqsud sai ibnu qayyim yace abinda ake nufi anan annahu subhanahu wato abin da ya kamata mu sani Allah aqsama ala ma'rifatihi sai da Allah ya rance za a iya sanin mutanen banza ta ina min lahani khitabihim ta barna ta wajen maganar su fa inna ma'rifatal mutakallimi gane mutum idan yana magana wa ma fi damirihi min kalamihi ta irin lamirin da yake gabatarwa a maganarsa gane manufarsa aqrabu min ma'rifatihi bisimahum wa ma fi wajhihi ya fi sauki kai hukunci idan ka ji maganar mutum ya fi sauki kai hukunci akan wannan mutum kwarai ne ko na banza akan baka ji maganarsa ba da ganin shi kawai sai ka ci kai wannan mutumin banza ne to ba shakka da kai kuskure dan akwai mutumin da kai kana tsammanin mutumin banza ne alhali ba mutumin banza ba ne zaka ga wani asura na mahaukata da ka gan shi rantsuwa ma zaka ce wani mahaukaci ne ashe baka sani ba a dalilin sa ake ba ku ruwa a wannan gari don haka kamanni baya nuna maka na kwarai ko na banza kuma in ka dogara da kamanni to zaka yi kuskure don haka in ka duba ka gani a kotu alƙali ba zai hukunci da kallon masu laifi ba da an kawo ƙwararre ce wannan da ganin idan shi idan ƙwararre to kaga alƙali ya yi kuskure ta yaya zaka yi ka gane ƙwararre ta ido ba zai taɓa yiwuwa ba amma alƙali in ya saurari magana kana maganar kawai ya san mai laifi da jin maganar tun kafin a ƙare kes ɗin alƙali ya san waye mai laifi waye mai gaskiya saboda wannan alƙawarin Allah ne ya riga ya tabbatar da shi Allah ya tabbatar wannan yasa ibnu qayyim da yake cewa aqrabu min ma'rifatihi bi simahu ma fi wajhihi ka iya gane mutumin banza ta maganarsa ya fi sauki akan gane mutumin banza ta kamanninsa fa inna dalalatul kalami ala qasdi qa'ilihi wa dhamirihi azharu min siyimal mar'iyya ibnu qayyim da yake domin dalili da ake iya gane mai laifi ta magana ta fi ƙarfi dalilin ya fi ƙarfi akan dalilin gane mai laifi ta kamannin sakuru dan ta kamanni ba zai ka gane ba wal firasatu tata'allaqu bin naw'ain to firasa abin da ake kira al firasa shine baiwa da Allah yake ba wa mutum ya iya gane halin wani ka iya gane halin mutum baiwa tana zuwa ta hanya biyu ko dai Allah ya maka baiwa zaka iya gane halin mutum da ganinsa da kallon shi ko kuma zaka iya gane halin mutum ta maganarsa da yayi magana wallahi zaka gane wannan shirmamme ne wannan sakare ne bai san ma inda ya dosa ba kuma in ka lura duk duniya duk inda aka ce an kafa shugaban ƙasa to kowa sauraro yake so ya ji maganar sakuru ganinsa an san waye ne amma maganarsa da yayi a cewa wannan kun samu shirme ba abin da zai kula duk tsawon shekarun nan da ke wallahi yana magana an gane yana magana an gane wannan alƙawarin Allah ne kaga ya dace da bayanin nan saboda aka yi sa ibnu taymiya sai ya rubuta littafi da ake kira as-sarimul maslud wannan littafi ya rubuta ne saboda bayanin haddi ga wanda ya zagi manzon Allah ya rubuta littafi ne akan hukuncin wanda ya yi batanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam littafin gaba daya ya rubuta shi akan wannan manufa ne in ka duba littafin zaka ga wannan ayar ma ibnu taymiya ya kawo bayanin ta saboda ta yaya ake gane mutanen da sun yi ridda ai idan aka ce munafiki asali musulmi ne ko idan munafiki shi yake ridda ta yaya za a yi a gane mutum ya yi ridda kafin a ɗora hukuncin kisa a kan shi don haka yasa sai bayanin ayan nan sai ya shigo kaga ba za a gane mutum ya yi ridda ta kamanninsa ba yana da wahala don ba mamaki ko da mutum ya shiga tsirara ya fito wannan baya nuna maka cewar mutumin banza ne ba mamaki taɓin hankali ya same shi idan mutum ya samu tabin hankali zai iya komai amma ko ba laifin sa bane Allah ba zai kama shi da wannan laifi ba kaga kenan takamanni ba a hukunta mai laifi ta yaya za a hukunta mai laifi ce ta magana ba takamanni kawai ba yace nifaquhum yu'rafu taratan bil kalima kamar misali a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana gane munafiki ana gane munafiki ta wata kalma da ya faɗa yasma'uha minhum ar-rajulul mu'min munafiki ya faɗa wata kalma bakar magana sai wani mu'mini ya tsinta sai dauko maganar nan sai ya kawo ta ga manzon Allah kamar misali Abdullah bin Mas'ud lokacin da annabi yake raba ganima Hunain sai ga wani yayi bakar magana kuma wannan yana daga cikin mutanen Madina wannan rabo da Muhammad annabi yake yi ba yi nufin adalci ba duba irin wannan bakar magana a ce wai annabi Muhammad zaka danganta da rashin adalci to ya kai ka san adalci ma tukuna ai adalcin ba a santa ba sai da zuwan manzon Allah saboda Allah ya turo shi ya karantar da mu mecece amana sai zama annabin ne za a ce ba shi da amana bai yi gaskiya ba Abdullah bin Mas'ud da ya ji wannan sai ya dauka ya kai ma annabi kaga a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ana iya gane munafiki ta ina ta magana Abdullah bin Mas'ud da ya ji wannan sai ya kai maganar yanquluha ila annabi ya dauki maganar ya kai ga annabi sallallahu alaihi wasallam to hakan yana faruwa akai akai to abin da ke faruwa wani lokaci sai annabi ya sa a kirawo su idan sun zo kai ka ce kaza fa yahlifuna billahi sai su rantse da Allah annahum ma qaluha mu ban fada ba wannan mutumi makaryaci ne ya yi min kage ce ba mu fada ba su rantse mu annabi shi yasa alamar munafiki ta zama idza haddasa kazaba idan zai yi magana a samu ƙarya amma ba wai ta ƙaryar take gane munafiki ba wai ta ƙaryan bane ai abin da ya faru saboda koye gaskiyar da take zuciyarsa yasa aka ce masu ƙarya ne ta maganganu su yace wataratan bima yadhharu wani lokaci kuma kamar a zamanin annabi ana gane munafiki ta aikinsa ta yaya ake gane munafiki ta aikinsa kaga kenan yin amfani da ido anan kuma ba wai idon kadai bane ya ta'allaka da hukuncin Allah saboda haka nan ana iya gane mutum munafiki ba shakka ta yaya ta'akhuruhum anis salati wal jihadi idan za a je sallah munafiki yana nokewa bai son sallah Allah kare bare kuma idan aka ce za a je jihadi a to baya so to ta waɗannan abubuwa guda biyu sai a gane wani munafiki ne fa yace wasu tiskaluhum li zakati abu na uku shine idan an ce a bada zakka munafikai suna daukan zakka tana da nauyi zuhurul karahiyatu minhum zakka ana gane kiyayyar zakkan nan a fuskokin su dumi yace li kasir min ahkamin Allah wanda kuma ba wai waɗannan kawai ba kaga ana gane munafikai a zamanin annabi ta sallah jihadi zakka yace ba nan kadai bane amma ai ka lura duk hukuncin Allah ne don haka yasa musulmi a koda yaushe ya daina wasa da ibada ya daina wasa da abin da ya shafi sallah abin da ya shafi azumi duk wata ibada karkai da kai wasa domin ta nan ake gane munafikai tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ibn taymiya yace wa ammatuhum amma gaba ɗaya munafikai a zamanin annabi yu'rafuna fi lahanil qawli ana gane su ta maganganun su dukkan su wato duk inda munafiki yake za a gane shi ta maganarsa kamar inda Allah ya faɗa a suratu Muhammad am hasibal ladina fi qulubihim maradun allan yukhrija Allahu abganahum fa akhbara subhanahu kaga Allah ya bamu labari annahu law sha'a da ya so la'arrafahum rasulahu bisima da ya sanar da annabinsa ya iya gane munafikai ta alamominsu da Allah ya so da ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam aw fi wujuhihim ko ta fuskansu sun makal sai Allah ya ce wala ta'rifannahum shi ne sai ibn taymiya ya ce fa aqsama kaga Allah ya rantsi ala annahu la budda an ya'rifahum fi lahnil qawl babu makawa annabi zai iya gane munafikai ta maganar su kama fi surati bara'a saboda kai sa suratu tauba da ta sauko ta dinga bayanin alamomin munafikai zaka ji Allah ya ce wa minhum wa minhum wa minhum a suratu tauba daga cikin munafikai akwai akwai kaza da kaza wa kana muslimuna aidan ya'lamuna katiran minhum bi shawahid wa tighalat kuma ba wai annabi kade bane musulmai da yawa suna gane munafikai din ta ina ta dalili da alqur'ani tabbatar wal qara'in wal amarat minhum man lam yakun yu'raf sannan ma a zamanin annabi kaga abinda ibnu taymiya yake ce mana akwai munafikan da Allah ya sanar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai munafikan da man lam yakun yu'raf gaba ɗaya har annabi ba zai iya sani shi ba hatta ta maganan ma manzon Allah ba zai iya gani ba abinda Allah ya faɗa aya ta 101 kenan wa mimman hawlakum minal a'rabi munafiquna wa mimman hawlakum minal a'rabi munafiquna wadanda suke kewaye da ku kauyawan nan akwai munafikai da yawa wa min ahalil madinati a cikin birnin Madina ma akwai munafikai yace maradu alal nifaqi ko wadanda sun tsananta ta wajen munafinci sun yi nisa atau wa tajabbaru fil nifaqi sun wuce iyaka ta wajen munafinci saboda tsabar kwarewarsu akan munafinci la ta'lamuhum kai kanka annabi ba za ka san su ba nahnu na'lamuhum mu muka san su sai Allah ya ce to kuma tunda mu mun san su Allah ya san munafiki sanu'azzibuhum marratayn za mu musu azaba karo biyu idan an ce karo biyu za ka iya ganewa domin magana da Allah ya faɗa a ƙarshe summa yakunu summa yuratuna ila azabin azimin bayan wancan kaga nan Allah ya ce sanu'azzibuhum marratayn za mu musu azaba karo biyu shine Al-Hasan Basri yake cewa azabun fid dunya anan duniyar munafiki ba zai ji daɗin rayuwa ba munafiki bai ji daɗin rayuwar duniya yaushe za a mara azaba ta biyu azabun fil qabri in ya mutu za ka ɗauka azaba biyun nan sun isa ga na duniya ga na kabari sai Allah ya ce summa yuradduna ila azabin azimin za a mayar da su ga wata azaba mai girma kaga wannan kuma ita ce na lahira wannan ita ce na lahira saboda haka wannan aya dalilin ta yasa malamai suka gane ana samun munafikai ne a Madina cikin al-ansar amma babu munafiki a cikin al-muhajiru duk wanda yayi hijira yazo Madina ba munafiki shi yasa Allah ya ce wa min ahlil madinati maradu ala nifaqi to wannan yasa malamai ke bada shaida ga al-muhajirun sun samu shaida ta kware a wajen Allah subhanahu wata'ala to zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam hakika akwai wanda Allah ya sanar da manzonsa game da su amma sau da yawa za ka samu ta magana ɗin ake gane su da sun faɗi wata magana annabi ya sa aka kira su ya halifuna annahum in sun zo ga annabi ce wallahi ya rasulullah ni musulmi ne yaya wannan zai mun ƙarya kaga ya rantse shi musulmi ne to me yasa suke ƙarya suke rantsuwa ittakharu aymanahum junna suna rukun rantsuwansu a matsayin garkuwa suna kare kawunansu kar a kashe shi yasa Allah ya saukar da suratul munafiquna idza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah za su ce wallahi mun yadda kai manzon Allah ne mun shaida Allah ya ce wallahu ya'lamu Allah ya sani innaka rasulu ai kai manzonsa ne Allah ya kowa sani ai ba sai mutum ya sani ba wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibu Allah ya ce kuma ya shaida munafikan nan makaryata ne wa ma qalu bi alsinatihim qawlan lam ta'taqidhu qulubuhum saboda sun faɗi magana da harsuna alhali ba suke cikin kirarinsu ba nan take Allah ya bada shaida ga annabi cewa ƙarya suke yi ittakhadhu aymanahum junnatan sun yi rikon rantsuwa a matsayin karkuwa da kai magana sai ce wallahi ni musulmi in yace wallahi kaga ya kare kansa saboda kar a kashe shi dan idan an san kafiri ne kaga hukuncin kisa ne a kansa saboda ka sai ya rantsuwa to wannan rantsuwan sai ta zama ita ce mani aminal qatli take hana a kashe su kaga suna fakewa da rantsuwa a matsayin su musulmai fahalafu liman idima'i saboda su ba da kariya ga jininsu don haka yasa su yin wannan to idan mun lura da wannan aya da muka karanta Allah ya ce za a iya gane munafiki ta ina sai Allah ya ce fi lahanil qawli ta yaya za mu gane munafiki Allah ya ce fi lahanil qawli wannan kalma ta allahnu me ma'ananta kalmar allahnu dinnan akwai wani malami da ake kiransa Abdullahi ibn Barri al-Maqdisi Abdullahi ibn Barri ya ma fi shahara da wannan sunan ibn Barri al-Maqdisi wani masanin larabci wani babban malami wanda ya rasu shekaru 865 da suka wuce malamin Kudus ne masallacin Kudus babban malami an ce kodayake akwai malaman da suke ganin wasu sun riga shi amma da yawa suna cewa shi ya fara wannan wanda ya dubi musuluncin gaba ɗaya game da allahanu sai ya tabbatar da ma'anin lahani ma'anar wannan kalma ta allahanu ta zo ne kan abubuwa guda shida ya jera sun taka ne a littafin lisanul arab yana lisanul arab ibnu manzur ya kawo wannan bayani idan ka dubi tarjaman kalma ta allahanu littafin lisanul arab yana mujallal na 13 shafi na 183 yace allahanu sittatu ma'ani allahanu tana da ma'ana kashi shida sai ya jera su yace al khata'u fil i'rabi kuskure ta wajen li'irabi ana kiran shi allahanu kuma gaskiya ne wal lugha kuskure ta harshen larabci shi ma ana kiran sa allahanu wal fituna mutun ya zamanto yana da kaifin hankali yana da wayo wannan kalma ana amfani da kalmar allahanu gare shi wat ta'ribu sannan arashi shi ma yana daukan ma'anar allahanu idan aka ce arashi shine ka fakke da wata kalma kana nufin wata kalma idan mutun ya iya magana to yana iya tsara magana na batanci ga wani ba tare da ya zage ka ba amma mai hankali zai gane to wannan shi ake ce ma at-ta'ribu ba a fito kai tsaye an faɗi bakar magana gare ka ba amma an gindaya wata kalma wanda in kana da hankali zaka gane to wannan da larabci ana kiran shi allahanu to sai na shida yace al-ma'ana ma'ana da kasari idan aka ce allahanu ana nufin ma'anar magana kaga mun samu fassarar allahanu har wato hanyoyin amfani da allahanu har wajen guda shida wanda akwai misalansu daban-daban malamai sun bayar wanda nan ba mahallinsa ba ne na kamar da muka ce za ka gane lisanul arab to waɗannan guda shida kenan sannan akwai allahanu ta ilimin hadisi wanda shi ne cikon na bakwai akwai allahanu fil hadisi kuma saboda muhimmancinsa akwai littafin al-khatibul bagdadi da ake kira al-jami'u li akhlaqir rawi wani littafi da ya rubuta saboda karantar da mutane latubba na ilimin hadisi yaya za ka yi ka samu ilimin hadisi kuma ilimin ya yi albarka sai ya rubuta wannan littafi shi yasa ya masa wannan suna aljami'u li akhlaqir rawi in ka dubi wannan littafin babi guda musamman al-imam al-baghdadi ya yi babi guda allahanu huna wanda ya sa musamman akan yanda ake amfani da allahanu ta gefen ilimin hadisi to idan mun dubi waɗannan kalmomi ma'anoni guda bakwai shida ya zo ta bayanin abdullahi ibn barri al-maqdisi wanda yake cewa allahanu yana shafan li'irabi allahanu yana shafan lugha allahanu ya shafi ma'anar waka domin hadisin manzon Allah ya zo da wannan haka nan kuma ayar alqur'ani ta mana ishara da haka waka ma ana kiranta allahanu to alfituna iya magana ana kiransa allahan at-ta'ribu arashi shine faccewa da ta magana shi ma ana kiran shi allahan sai kuma al-ma'ana idan aka ce allahan ana nufin ma'anar magana sai da mun dudu waɗannan zamu iya ganewa me annabi sallallahu alaihi wasallam me allah subhanahu wata'ala ya faɗa anan la ta'rifannahum fi lahanil qawli zaka iya gane munafikai ta lahanul qawli me ma'anar lahan ta ma'anar qawli ta ma'anar maganganun su ta ma'anar maganar munafiki zaka gane mutum munafiki Allah ka tare kuma ka dubi littafin tafsiri haka zaka gani ba shakka anan allahanu anan ma'anarsa ma'ana wato shine wato abinda maganar mutum abinda maganar mutum take nunawa zaka iya ganewa munafiki ta haka misali al-Imam al-Bagawi yace al-ma'ana abinda Allah yake faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam innaka ta'rifuhum fima yu'arriduna zaka iya gane munafiki ta yaya ta ma'anar maganarsa shine ta inda munafiki ya kai ga zagin Allah kaga nan babu wani uzuri da mutum zai musulmi ne ya baci Allah ko ya baci annabi Muhammad ko ya baci alqur'ani ko musulunci gaba dayansa wanda ana samu musulmi ne zai yi magana mara kyau game da Allah ko alqur'ani ko islam kaga nan shine abinda Allah yake cewa lahanil qawli ta ma'anar maganar munafiki zaka iya gane shi don haka yasa duk musulmin da zai faɗi maganar batanci ga Allah ko ya faɗi maganar batanci ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ga alqur'ani ko ga musulunci ko kuma ga manyan mutane idan an ce manyan mutane kamar sahabban manzon Allah kenan saboda sahabbai suna gaba da duk wani babban mutum idan kaga mutum yana zagin Allah ko ya zagi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ya zagi alqur'ani ko ya zagi musulunci ko ya zagi sahabban manzon Allah to wannan ba ma sai ya fassara maka ba da yayi ka san munafiki wannan shine abinda Allah ya faɗa dan musulmi waɗannan abubuwa da aka kirga no go area idan ana maganar Allah sam'an wa ta'a ba ka da wani abu sai dai ka ci kawai idan aka kira manzon Allah to dole kai saranta idan aka ce annabi ya ce ilimin annabi ya fi naka don haka ba ka da ikon ka ci gyaran manzon Allah wane kai inda a ce kana da ilimi irin na annabi da Allah bai aiko shi ba da an bari sai zuwa wannan zamanin a ce unguwanku a kira babanka amma Allah ya san ba za a samu kamar annabi Muhammad ba saboda ka ce wani ya zo yana cin gyaran manzon Allah da ka ji mutum ya ce ma musulmi ne yana haka ka san kafiri ne to bari a zamanin yanzu zaka ji har waka ma ana yi ana zagin manzon Allah waka karara kuma wanda ke wannan wai musulmi ne yaushe ma zaka saurari wannan ai kafiri ne kamar yadda alqur'ani ya tabbatar mana saboda haka nan Allah ya mana gargadi izgilanci baya inganta ta gefen Allah izgilanci baya inganta ta gefen alqur'ani baya inganta ta gefen annabi Muhammad baya inganta hatta ta gefen sahabbai saboda in ka dubi suratu tauba ai Allah ya tabbatar da munafikai ya tabbatar musu kafirai ne saboda kawai suna zolayen musulmai ana dawowa daga yakin tabuka don haka yasa idan kana batanci ga mutanen kwarai nan ma mutum yana iya fadawa ga siffar munafici bai magane ba to ga alƙawari da Allah ya mana me yace
ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم
ولنبلونكم الله يتشكما زامو يتجرباكو زامو يتقوداكو نختبر إيمانكم فإذا هكذا قالوا أنهم قرقديني قرمون دي أكما تمضون هذا الشري دوان مسلمين دون هذا الشري Allah zai gwada imaninsa ƙa'ida ne labnu wala nablu wannakum za mu gwada imaninku hatta na alamal mujahidina minku har sai mun ware mun bambanta masu dagewa akan gaskiya daga cikin kuwa sabirin masu haƙuri da hukuncin Allah wa nabluwa akhbarahum kuma sai mun fallashi labarin wato kaga abubuwa guda biyu Allah ya alƙawari zai yi jarabawa ga musulmi saboda a gane gaskiyar imaninsa sannan duk abin da ka koyi Allah ya ce na yi alƙawari sai na bayyana don haka mu guji koya wani abu mara kyau don Allah ya yi alƙawari sai duniya ta sani shi ne ma'anan na huluwa akhbarakum sai mun fallashi labarin wannan ya sa al-Fudayl ibn Iyad wanda yana cikin malaman farko idan ya karanta wannan aya kuka yake ya fashe da kuka yake to wanda Allah ya jarabce shi anya ko zai tsira kuma ya alƙawari sai ya jaraba mu Allah sai ya jaraba mu ya ga suwaye masu daurewa su riƙe addini suwaye masu haƙuri sannan labari abinda duk muka koye sai ya fallashe shi sai Allah ya fallasa saboda haka shi yake cewa Allahumma la tabtalina fa innaka idza balawtana fadahtana ya Allah kar ka jaraba mu dan in zaka mana jarabawa to karshe dai za mu ji kunya wa hatakta astarana karshen ta zaka tona asirin mu to wannan alƙawari na Allah cewa nabluwa akhbarakum sai mun jarabi labarin wato sai mun fallashi labarin shi yasa Bahaushe zaka ga idan asirin wani ya tonu sai ya ce dubu ya cika ai idan Bahaushe ya ce dubu ya cika ba wai yana nufin laifin ya kai dubu bane wato yana nufin laifin ba ranan aka fara ba an dade ana yi alƙawarin Allah ya zo sai ya fitar kuma yanzu ya fitar duniya ta sai to dan haka babu wani abin da zaka boye ka tabbata a rayuwarka sai dai gaskiya na ɗaya ke nan kuma mu yi ta addu'a a kai sannan kuma mu yi ta addu'a Allah ya tsare mana imani idan ka ji musulmi ya yi ɓatanci ga alƙur'ani ko Annabi Muhammad ko Allah ko addinin ko kuma ya yi ɓatanci wato ga manyan mutane sahabban manzon Allah to karka ɗauka Allah bai sani ba ya sani duk wata walwala da wannan yake yi a duniya ba haka kawai bane Allah ya bashi yace innal ladhina kafaru
wa saddu an sabilillahi wa shaqqur rasul min ba'd ma tabayyana lahumul huda من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم
الله مدوك كيتشي إن الذين كفروا وأن سك كافر وصدوا عن سبيل الله سكي هن متانس بحنجر الله وشاقوا الرسول سك ساقا ومن زم الله min ba'di ma tabayyana lakum al-huda bayan shari'a ta bayyana gare su kaga nan ba ana maganar kafiri ba yahude ko nasara a musulmi ake magana kai ya kafurta yana hana mutane su gane gaskiya yana batanci ga manzon Allah kuma Allah ya ce min ba'di ma tabayyana lakum bayan shari'a ta bayyana ya gane ta shari'a ta bayyana gare shi ya gane ta sai ka ga musulmi da shi za a ɗauki haya ya rera waƙa na zagin Annabi Muhammad ya yi ta waƙa iri-iri na batanci ga manzon Allah Allah ya ce to abin da yake gaya mana lan yadurrullaha shay'an ba za su taɓa iya cutar da Allah da komi ba don haka misali idan ka yi waƙa kana zagin manzon Allah wallahi ba ka rage darajar manzon Allah har yanzu a duniya idan an kasa kimar Annabi gida dubu ba a samu mutumin da ya ɗauki ɗaya ba har yanzu da so da ƙi na musulmi da kuma kafiri don haka yasa don wani ya zagi Annabi Allah ya ce lan yadurrullaha shay'an ba za su cutar da Allah da komi ba to amma shi musulmin da ya yi wannan fa ga alƙawarin Allah wasayuhbitu a'malahum Allah zai bata ayyukansu saboda haka duk musulmin da zai yi batanci ga musulunci to duk wani aikin da ya yi aikin banza ne wuta kawai yake jiran shiganta a bayan mutuwarsa babu wani abin da ya aikata wanda zai samu lada a kai. Idan aka ce an bata aikin mutum, kaga babu lada kenan sa a ranar kiyama. In an tashi a kiyama ba za a sa mutum cikin munafikai ba, a cikin musulmai ba, sai dai a sa shi cikin mutanen banza munafikai waɗanda babu ranar fitonsu daga wuta. To Allah ya ja hankalinmu ya ce,
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم.
كاكشي سأل الله كرامة إيماني يا أيها الذين آمنوا قوة دفسك إيماني دون إيماني الله إنا كرامة Allah ya ce ga umarni atiullaha ku dage ku yi ta bin Allah wa atiur rasula ku dage ku yi ta bin manzon Allah kuma la tubtilu amalakum kar ku yadda ku aikata wani abin da zai bata muku aiki wannan misali in ka yi tafsirin wannan aya ba ma hakan ba dan akwai malaman da sun yi magana mai tsawo akan ta kamar Ibn Taymiyyah majmu'u fatawa mutanda na bakwai shafin 494 inna allaha lam yaj'al shay'an yuhiku jami'al hasanati illa al-kufur Allah ya ce kar ku yadda ku bata ayyukan ku duk wani abin da zaka yi in dai na sakon Allah ne aikinka ba zai baci ba misali mutumin da yake sallallahu asar har rana ta buya ba shakka an samu hadisi manzon Allah da annabi ya ce aikinsa ya baci To tunda Allah ya ci aikinsa ya baci karka dauka duka ayyukan musulunci ya baci a'a annabi yana nufin aikin wannan rana daga safe zuwa yamma duk abin da kai na alkhairi Allah ya bata babu zaka in har la'asar ta kubuce maka baka yi ta ba har rana ta buya ko baka da wani uzuri wanda shari'a ta amince da shi to shine sai Ibn Taymiyyah ya ce aikin ranan ne kadai Allah ya bata a ka'ida ta musulunci babu wani abin da za ka yi a ce addinin naka ya rushe gaba daya sai dai ridda da kayi ridda to gaba daya ayyukanka sun rushe amma nan ma ba za a soke ladan ba mala'ika zai zauna yana jiranta har zuwa mutuwarka misali idan ka shekara 50 kana musulunci kana ayyukan alkhairi sannan Allah ya kare sai mutum ya yi ridda to mala'ika ba zai bata littafin ba wannan littafi an dai buga stamp an rufe aikin shekara 50 yana nan ana jiran za ka tuba ko a'a idan baka tuba ba har rai ya fita sai mala'ika ya soke littafin gaba ɗaya sai ya jefa shi saboda babu sauran lada amma idan ka tuba sai a buɗe littafin sai a gyara duk wani lada a ce yana nan an dawo ma da abinka wannan ba shakka kace kama annahu lam yaj'al lahu shay'an yubitu jami'as sayyi'ati illa tauba babu abin da yake rusa zunubi gaba daya sai tuba babu abin da yake rusa lada gaba daya sai ridda kaga kenan ta gefan ridda akwai abu daya ta gefan tuba akwai abu daya bal yubtiluhu wurudul kufri alayhi wato idan mutum ya kafurta au iktiramun nifaqi bihi ko ya zamanto akwai munafinci tare da shi gashi musulmi ne da zaka samu mutum musulmi ne amma kuma yana batanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam to shi yana ganin yana na musulunci ana aje shi a matsayin munafiki to wannan rayuwarsa Allah madaukaki ya riga ya bata ladan ba za a rusa su ba sai ya mutu shi yasa Allah ya ce innal ladina kafaru
إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم
to kaga nan wato idan mutum ya bata aikinsa ya yi ridda Allah ka tare mu innal ladina kafaru waɗanda suka kafirce wa saddu an sabilillah suke hana mutane bin hanyar Allah shine as-saddu shine saddu an sabilillah summa matu suka kai mutuwa wa hum kuffaru suna kafirai din Allah ce falan yaghfirullahu lahum Allah ba zai taba gafarta musu ba to don haka yasa idan mutum yayi ridda har ya mutu bai tuba ba, ta wannan mutumin ba a lissafin cewa ya taba zama musulmi, kafiri ne kawai, saboda duk aikinsa ya lalace. A suratul baqara aya ta 117 Allah ya ce wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Kaga waccan ayan ta fassara abinda Allah yake faɗa anan, wanda yayi ridda ya bar addinin musulunci har ya kai mutuwa yana kafiri, to Allah yake waɗannan habitat a'maluhum, ayyukansu sun baci. Ai da can yayi aiki mai kyau kafin yayi ridda, amma sai da ya mutu, sannan Allah ya bata wannan aikin. Duk wani aiki mai kyau a duniya da ladara bashi da lada, sai Allah ya ce wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, waɗannan su ne ‘yan wuta waɗanda in sun shiga babu ranar fita. Don haka idan musulmi ya yi wani aiki na ridda ya mutu don da wannan siffa na munafinci, matuƙar bai tuba ba, ba shakka da shi da kafirai ɗaya suke. Kisa Allah maɗaukaki ya ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, da munafiki da kafiri mahallinsu guda ne. Azabar munafiki tana ma kece, tana ma ke da na kafiri. Allah ka tsare mana imani. Sai ya ce
salatahilu wa tad'u ila salmi wa antum la'alun wallahu ma'akum wa lan yatrakum a'malakum.
Allah ya ce salatahilu wa tad'u ila salmi, kada ku yi rauni a waye gari wa ku za ku fara neman a yi sulhu. Allah baya son haka. Idan magana ya ke taso tsakanin musulmi da kafiri, Allah baya son musulmi ya fara neman sulhu. Allah baya so, ya fi son ka yarda ku yi yaƙi, saboda shi zai baka taimakonsa. Shi yasa Allah ya ce fala tahinu, kada ku yi rauni wa tad'u ila salmi, zama ku za ku kira a yi sulhu kafin ma a fara yaƙi. Sai Allah ya ce wa antumul a'launa alhali, ku ne mafi ɗaukaka, saboda ku ne musulmai. Allah ya ce wallahu ma'akum, Allah yana tare da ku, walan yatirakum a'malakum, kuma Allah ba zai nakasa ladar ayyukanku ba. Don haka in ka mutu, in dai kai musulmi ne, ladar aikinka tana nan. Babu dalilin da zai sa musulmi ya riƙa tsoron mutuwa, in ta zo to ya kamata ka ba da kai, saboda ka san lahiran alheri ne ga mai imani. Allah ka kyauta ƙarshen. Sai ya ce gaba,
inna mal hayatu dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
Inna mal hayatu dunya la'ibun wa lahu, kasan ya faɗi wannan ne bayan yayi maganar yaƙi. Da me ke sa musulmi ya dinga jin tsoron yaƙi, saboda yana son ya daɗe a duniya. Sai Allah ce rayuwar duniya la'ibun wa lahawun, shirme ne da ruɗu. Idan aka ce la'ibun, ana nufin batilun, duk abin da duk wani daɗinsa za ka ga ƙarshenta dai shirme ne, kuma gururun ruɗu ne kawai. Da abin da zai gwada maka ruɗu ne, saboda babu wani abin da ke dawwama. Duk daɗin da ka samu ba zai dawwama ba. Sai Allah ya ce wa in tu'minu, amma da za ku yi imani ga Allah wa tattaqu, ku kiyaye Allah, yu'tikum ujurakum, Allah zai baku ladanku. Wa la yas'alukum amwalakum, kuma shi Annabi Muhammad bai ce bai roƙi dukiyanku ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai roƙi dukiyanku, wato la yas'alukum annabiyyu amwalakum, Allah bai taɓa cewa ku tara min kuɗi, ajran ala ma yubalighukum bihi min alwahyi, saboda ku biya shi ladan aikin da ya yi na kawo muku saƙon Allah. Annabi bai taɓa yin haka ba. La yas'alukum amwalakum, Allah, Annabi bai taɓa roƙonku wani abu na dukiyarku ba. Wanda sai yake kama da ayat da Allah yake cewa ma uridu minhum min rizqin, Allah ba shi ma da buƙatar wani arziki na wajenmu, ba wani abin da za ka yi ka ba ma Allah, wai ka ce ka taimake shi. Sai Allah ya ce
يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.
الله يقول إن يسألكموها إذن النبي يقول كبادة دوكيا توانا دوكيا ذاك سامو تواجبين إذن كذلك النبي يقول مسلمين كبادة دوكيا بابا النبي نحن كتارا كقاو مبالي أي زكا مثالي أي فرن الله يقول zakka idan an karba daga wajen mawadata to raddu ala fuqara'i sai a mayar wa talakawan su kuma misali yanda annabi ke ga Mu'adh ibn Jabal lokacin da ya tura shi Yaman mutanen da annabi ya tura su da awasassan duniya ka gaya musu akwai zakka da ta wajaba dukiyarsu to ukhaz min agniya idan faturatu ala fuqara'i za a karba daga mawadatan su a mayar matalakawan su ai annabi ce a kawo min ba manzo Allah bai ce a kawo min ba in ya ce ku bada dukiya to na wajibi shi yasa aka ce fa yufikum shi yasa yake zama abu mai wahala gare mu saboda wajibi ne na Allah in kaga mutum ya iya bada zakatu ba shakka akwai alamar imani a tare da shi mara imani baya bada zakka sai ce wani khuruju abganakum da zaran an ce a bada zakkan kiyayyar zuciya ma tana fitowa daga jikin mawadaci saboda mawadaci bai san abin da ya taba mai dukiya da kace kawo zakka sai jiran sa ya baci amma mara imani shi mai imani nema yake ya rabu da ma dukiyan a hanyar yardan Allah sai Allah ya ce mai a ƙarshe
هاتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم
ها أنتم هؤلاء كودنا جاء الله سيئة هؤلاء كودنا za a karka dauka a ce kudin nan ce sahabbai ne sai Allah ya ce a antu kudin saboda ka duk wanda zai karanta wannan aya in musulmi ne da shi ake magana to da auna ana ta kiran ku li tunfiqu fi sabilillah ku batar da dukiyarku a hanyar Allah ku batar da dukiya a hanyar Allah kaga wancan banda wancan magana ta zakka annabi bai cewa a tara kudi a biya shi idan ka ji annabi ya ce a fitar da haƙƙi a dukiya zakati na biyu fa annabi ya kance jama'a ku yi hidimar addini da dukiyan ku wannan kuma sadaka ce ba zakka ba ana kiran ku ba da zakka ku taimaki addinin Allah fa minkum man yabkhal daga cikin ku akwai wanda yake rowa fa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wanda ya rowa ai yayi wa kansa ne rowa wanda ya rowa ya yi wa kansa saboda duk abin da ka mallaka da ka mutu an gama kuma a wurin Allah file ɗinka dai an rufe wannan dukiyar kuma ta zanta magada su kuma sai a duba a ga ya za su yi da ita wallahul ganiyyu Allah shi ne mawadaci wa antumul fuqara ku ne matalauta mabukata kar ka ɗauka wai don ka taimaka da dukiya misali ka gina masallaci ko ka yi wani aiki na alkhairi karka ɗauka wai kana ƙara ma Allah wadata Allah mawadaci kai ke bukata ko dai kana bukatan ƙarin dukiya ko kana bukatan tsaro ga dukiya ko kana bukatan albarkan dukiya saboda ka koda ka samu dukiya aiki na nan a gabanka wa in tatawallau idan kun juya baya gaba ɗayan ku ma kuka bar musulunci din to kaga wannan magana ana yin ta ne da sahabban manzon Allah idan kun juya baya yastabdil qauman Allah zai canza wasu mutane gaira kun ba ku ba sun mala'ikunu amsalakun sannan waɗannan mutane ba za su zama irin ku ba to akwai hadisai da aka samu ba shakka wadanda sun inganta kamar ta riwayar Abu Huraira yake cewa nasu min ashabi rasulillah akwai mutanen da sun tambayi manzon Allah ya rasulullah a ƙarshen wannan sura fa ga abinda Allah ya faɗa wai in mun juya baya Allah zai canza da wasu mutane zai canza mu da wasu mutane man ha'ula'i alladhina zakara Allahu an inta wallaina istubdilu bina suwaye mutanen da Allah yake cewa idan mun juya Allah zai canza idan mun juya zai canza mu da su summa lam yakunu amsalina sannan ba za su zama kaman mu ba to a lokacin Salman al-Farisi inji Abu Huraira yace kana Salmanu bi jambi rasulillah Salmanu yana gefan annabi sallallahu alaihi wasallam fa daraba rasulullah fa khada Salman sai manzon Allah ya bugi cinyar Salman al-Farisi to wannan riwaya guda ce akwai riwaya ta biyu fa wada'a an-nabiyyu yadahu ala Salman yani ala katafi sai manzon Allah ya dora hannunsa akan kafadar Salman sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace hadha wa ashabuhu kun ga wannan wato Salman al-Farisi wa ashabuhu da ƴan uwansa wallazi nafsi bi yadihi na rantse muku da wanda raina ke hannunsa law kana al-imanu manutan bisurayya da Allah zai rataya imani a wani tauraro da ake kiransa surayya tauraro ne mai nisa da Allah zai dauke imani daga doron kasa ya kai wannan tauraron manzon Allah ya ce latanawalahu rijalun min farisa kaga wannan riwayar kenan wasu mutane daga farisa za su dauko imani na annabi ce sai sun dawo da shi wato da a ce imani zai haura sama ya bar doron kasa to mutanen farisa za su yi abin da yasa annabi ya ce mutanen farisa a wancan riwaya ya ce jama'ar wannan saboda Salmanul Farisi Salman mutumin farisa ne to wannan hadisin yana sahihu Muslim kamar yadda muka rubuta muka karanta hadisi na 2546 yana sunan Tirmidhi yana silsilatu sahiha hadisi na 1017 akwai riwaya ta zo ta Abu Huraira wanda tana hilyatul awliya wannan riwayar kuma annabi ya ce law kana al-ilmu da dai ilimi mu'allaqan bisurayya Allah ya rataya ilimi a tauraron surayya latanawalahu qaumun min abna'i farisa sai manzon Allah ya ce wasu mutane daga ƴaƴan farisa za su saukar da wannan ilimi a doron kasa to kaga an samu riwaya biyu kuma waɗannan duk sun inganta sannan akwai riwaya da ta zo sai al-Bukhari da Muslim manzon Allah ya ce law kana al-imanu inda surayya da dai a ce imani yana wajen tauraron nan Allah ya rataya shi lana lahu rijalun min ha'ula'i sai annabi ya ce mutane daga nan za su saukar da imani sai annabi ya nuna yankin farisa daga garin Madina sai annabi ya nuna yayi ishara ga gabas wato gabacin duniya yankin farisa kaga a wannan riwayar manzon Allah bai ma faɗi inda mutanen suke ba to wannan riwaya ta inganta ta sahih Bukhari da Muslim riwayoyi uku din nan wancan riwaya annabi ya bugi cinyar Abu Salman wata riwayar manzon Allah ya bugi kafadar Salman wata riwayar manzon Allah bai ma kira Salman ko kuma farisa ba sai dai yayi ishara ga gabas wannan duk sun inganta to amma akwai kuskure da wani ke dauka sai ya ce ai kasar Iran ce kasar Iran ita ce Allah ya yi alkawari tun annabi yana da rai idan imani ya kai surayya kasar Iran za ta saukar da shi a doron kasa shi yasa annabi ya bada misali da Salman al-Farisi mai dalili saboda Salman al-Farisi mutumin farisa ne to wannan shine kuskure na farko wanda zai kira kasar Iran a zamanin manzon Allah babu Iran babu kasa mai sunan Iran farisa sunan nahiya ne sunan yanki ne gaba daya saboda kamar ka ce Afirka ne idan ka ce Afirka ba gari ɗaya bane to haka Farisa take a zamanin manzon Allah ba wai gari ɗaya bane ko ƙasa ɗaya ne, bare ka ce ta Iran ce, a'a manzon Allah bai kira Iran ba, a zamanin Annabi babu ma Iran, dama dama ma Iraq, kuma ko da ake maganan Farisa ba yankin Iraq bane, saboda wancan lokaci ana kiransa yankin Khurasan, amma dai manzon Allah ya kira ƙabilun su ne abna'u Farisa. Annabi ya tabbatar da abubuwa guda biyu, wannan shine abin da ya kamata mu lura da shi a wannan hadisi. Manzon Allah baya mana magana cewa ga ƙasar da za ta yi ta yaƙi sai ta dawo da darajar musulunci, wannan ba shi ba ne. Abinda hadisin manzon Allah ya magana akan abubuwa guda biyu ne, waɗannan riwayoyin gaba ɗayansu sun yi magana akan abu biyu. Na ɗaya, Annabi ya ce inda imani an rataya shi a wajen tauraron nan mutanen Farisa za su saukar da shi. Na biyu fa, Annabi ya magana akan ilimi, inda a ce za a ɗauke ilimi daga doron ƙasa a kai shi wajen wannan tauraron mutanen Farisa za su saukar da shi. Don haka abinda Annabi yake magana a kai abubuwa biyu ne. Idan ka canza ka yi wa manzon Allah ƙarya, Allah ya kare mu. Annabi yana magana a kan me? Abubuwa guda biyu. Abinda Annabi ya faɗa ƙarara, laukanal imanu, kaga Annabi yana magana a kan me? Imani. Ɗaya riwayar fa, laukanal ilmu, da dai ilimi ya kasance. Don haka akan abu biyu ne. In ka dawo kan abubuwa guda biyu nan, to babu shakka ka dace da abin da Annabi ya faɗa. Kuma misali daga cikin malamai akwai al-Imam al-Qurtubi mai littafin al-Mufhim sharhin sahihu Muslim. In ka dubi littafin nasa mujallar na shida shafin 505, al-Imam al-Qurtubi ya ce ahsanu ma qila fihim, babban abin da aka faɗa game da mutanen Farisa. Annabi yana magana ne innahum abna'u Faris, cewa abubuwa guda biyu ta sashin imani waɗanda za su tsare imani mafi yawa daga Farisa ne, ta sashin ilimi waɗanda za su tsare shi ta sashin Farisa ne, wato Farisa ƙasashen gabas wanda ya haɗa da Iran ɗin da duk ƙasashe da suke ta gabacin duniya. Wannan ya nuna me? Ya nuna wata falalace, falalace wanda Allah ya keɓance mutanen wannan wurin da ita. Don cewar Annabi yanaluhu rajulun min ha'ula'i, rijalun min ha'ula'i, ko Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa rijalun min Farisa, ko da ilimi zai tafi sama mutanen Farisa za su saukar da shi. Wannan yana nuna mai abubuwa guda biyu, da ilimi da kuma imani, waɗanda za su yi hidima akan ilimi da imani a duniya babu kamar mutanen Farisa. Wannan shine maganar manzon Allah. In ka dawo Faidul Qadir na al-Imam al-Munawi juz'i na 5 shafin 323, yace ruwayat atharun kasira, ba ma waɗannan hadisan kadai ba, an samu hadisai da yawa waɗanda suke magana fi fada'il rijali Farisa, mutanen gabas sun samu bayanin falala mai girma, sun samu bayanin falala daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan wata ni'ima ce ta Allah. Kuma mun yi magana game da, mun gabatar da bayani game da wannan hadisi a karatun farko muqaddima ta littafin bulughun al-adab al-mufrad, saboda inda ya rubuta al-Imam al-Bukhari ne. Mun kawo bayanin wani babban malamin tarihi wanda ake kiransa Abdurrahman ibn Khaldun, yana daga cikin sanannun malaman tarihi waɗanda ana misali da su a duniya gaba ɗaya, kuma asali mutumin arewacin Afirka ne, mutumin Tunisia. Ibn Khaldun asalinsa mutumin Tunisia ne, shekararsa 639 rabuwansa da duniya. Akwai littafin da yake yana da muhimmanci ana kiransa Muqaddimatu Ibn Khaldun, in ka dubi shafi na 747 babi na 43, yace inna hamalatal ilmi fil islam, da za ka yi lissafi suwaye suka yaɗa ilimin addini. Kamar yadda manzon Allah ya faɗa, da dai ilimi yana wajen tauraron nan mutanen Farisa za su saukar da shi, to ka zauna ka ɗauki biro ka yi rubutu waye da waye ya yi hidima ga addinin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace za ka samu
galibinsu mutanen Farisa ne, kamar yadda manzon Allah ya faɗa, ya ce min al-garib, wannan yana daga abun mamaki, anna jumlatal ilmi, hamalatal ilmi fil millatil islamiyya aksaruhum ajam, waɗanda suka yaɗa musuluncin nan, waɗanda suka karantar da iliminsa mafi yawansu daga Farisa ne, ba ainihin ya ce ajam, idan an ce ajam ba Larabawa ba ne, wanda shi ne abinda manzon Allah ya faɗa. Domin a lokacin da in ka dubi kuma suratul Jumu'a, lokacin da Allah ya saukar da huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin wa akharina minhum lam yalhaqu bihim wa lam ma yalhaqu bihim wa huwa alazizul hakim. Kaga Allah ya ce bayan waɗancan akwai wasu kuma, ya ce lamma yalhaqu bihim, ba su riga sun zo ba. A nan akwai hadisi kuma har yanzu wanda ya inganta, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana game da Salman al-Farisi, wannan hadisi yana sahihu Muslim. To abinda Ibn Khaldun yake faɗa, ya ce amma al-Arab alladhina adraku hadhihi al-habara wa sauquha kharaju ilaiha alal bidawa, lokacin da duniya ta ƙara faɗaɗa, duniyar musulunci, sai Larabawa suka mai da hankulansu a kan mulki kawai, sai zama ilimin waye ɗauki wannan ilimi, sai zamanto ajami ba Larabawa ba ne, mutanen Farisa kamar yadda manzon Allah ya faɗa, ya zama su suka tashi tsaye wajen karantar da ilimi. Don haka duk wanda ya shahara, in ka dubi tarihin musulunci za ka samu mafi yawa ba Larabawa ba ne. Yanzu misali, idan muna maganar ilimin nahawu, za a ce maka misali da Sibawayhi. Sibawayhi mutumin Farisa ne, shi ne Amr bin Usman al-Farisi. Idan kana maganar waɗanda suka san harshen Larabci, za a baka misali da al-Imam Ahmad bin Faris al-Qazwini, wanda yake da littafin Mu'jamu Maqayisil Lugha, shi ma kuma dai mutumin Farisa ne. Kaga ta gefen Lugha, idan ka dawo ta gefen Lugha za ka samu mutane da yawa, don kamar akwai Ar-Ragib al-Asfahani, wanda shi ma ba balarabe bane, mutumin Farisa ne, sahibul mufradat fi garibil Qur'an, wanda ya fara rubuta littafin da ya fassara kalmomin al-Qur'ani, kulluhum ajam, dukkansu nan babu wani balarabe. Haka in ka dawo ta gefen usulul fiqhi, ka dawo ta gefen tafsiri, misali in ana maganar tafsiri, waye jagoran malaman tafsiri? Al-Imamu Tabari, ba balarabe bane, daga Farisa ne. In ka dawo ta gefen hadisin manzon Allah, ka dawo ta gefen hadisin manzon Allah, wanda hatta gefen fiqhu shi kansa Ibn Taymiyyah ba balarabe bane, Bakurde ne, wanda yana da yarensa mutanen Iraq. Za ka tarar da galibin waɗanda ke hidima ga addinin musulunci, za ka samu ba Larabawa ba ne. Kuma wannan tun daga zamanin sahabbai, saboda haka in ka dubi manyan tabi'ai waɗanda suka yaɗa musulunci, za ka samu akwai Sa'id ibn Jubair, akwai Mujahid, akwai Ikrima, akwai Ata bin Abi Rabah, akwai Al-Hasan al-Basri, waɗannan gabaɗayansu ba Larabawa ba ne. Amma zai yi wuya ana karantar da ilimi baka ji an kira sunayensu ba. Sannan jagoran masana hadisi al-Imam al-Bukhari ba balarabe ba ne, al-Imam Muslim, in ka dawo al-Imam Abu Dawud, al-Imam Tirmidhi, al-Imam Nasa'i, al-Imam Ibn Majah, ka kirga waɗannan manya, wanda in ba dan su ba, da ba mu da labarin hadisin manzon Allah. Su suka sa himma, suka tattaro hadisan manzon Allah, saboda haka da Annabi yake cewa inda ilimi zai kai tauraron surayya, mutanen Farisa za su saukar da shi, wannan ya tabbata babu shakka. Su waye suka saukar da ilimin? Ka dubi ilimin Al-Qur'ani, ilimin Lugha, ilimin tarihi, ilimin tafsiri, duk wani fanni da kaje, ba za a ce ma Larabawan ba su da yawa, hatta cikin manyan malaman fiqh. Yanzu kaga al-Imamu Abu Hanifa ba balarabe bane, al-Imamu Abu Hanifa ba balarabe bane, al-Imamu Malik balarabe ne, amma malamin Sarabi'a ba balarabe bane, so za ka ga waɗanda suka fi hidima ga addinin musulunci za ka tarar da cewa waɗannan ba larabawa ba ne. To wannan hikimar Allah tabaraka wa ta'ala ne wanda yana daga hudubar manzon Allah ranar da annabi ya yi aikin hajji hudubarsa ta ƙarshe ya ayyuhan nasu inna rabbakum wahidun ya Allah ya ku mutane abin bautanku Allah ɗaya ne ala wa inna abakum wahidun manzon Allah ya ce babanku ɗaya ne annabi Adam manzon Allah ya ce ala don haka ku sani la fadla li arabiyyin ala ajami balarabe ba shi da wani fifiko akan wanda ba balarabe ba a wurin Allah la fadla li aswada ala ahmar bakar fata ba ta da falala akan farar fata manzon Allah ya ce illa bittaqwa sai kawai ta kiyaye dokokin Allah don haka yasa Allah ya ce inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi kiyaye Allah shi yafi daraja a wurin Allah don haka yasa wannan aya da Allah yake magana masu saukar da imani masu saukar da ilimi ba wai kasan Iran bane Allah yana magana akan ta bayanin Annabi sallallahu alaihi wasallam musulmai da suka hito daga gabacin duniya su za su saukar da ilimi su za su saukar da ayyuka na imani Allah ya samu gani Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asi ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب